شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ƴan'uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi a nan masallacin Alhaji Muhammad Indimi a Dambuwa Road cikin garin Maiduguri ta jihar Borno, a yau 12 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431, wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 8 miladiya ta 2010. A wannan majalisi mai albarka, inda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratu Ibrahim alaihi salam, to kafin mu je ga ayoyin da za mu ji karatunsu, sannan kuma mu fassara su bakin gurgudu, akwai tambayoyi guda biyu da za mu ansa. Tambaya ta farko tambaya ce da ta zo daga Agadas, wani bawan Allah yake tambaya game da kashe-kashen tauhidi. Ya ce ya ji wani yana cewa kashe-kashen tauhidi ɗin nan guda uku, tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat, ce ya ji wani malami ya ce Ibn Taymiya ne ya kirkiro su, saboda haka bid'a ce, babu wani kashe-kashen tauhidi guda uku, ce tauhidi guda ɗaya ne. To shi ne yake so a yi masa bayani dangane da maganar shi wannan malamin. To babu shakka akwai masu faɗar irin wannan magana, shi ma gani yayi wani ya riga ya faɗa, shi ma ya kwaikwaye shi. Akwai 'yan bid'a da suka rasa abinda za su kama na Ahlus Sunna, sun bincika babu abinda za a zargi Ahlus Sunna da shi. An duba a samu Ahlus Sunna yana shirka ko yana ɗaure shirka gindi ba, ba a samu Ahlus Sunna yana ɗaure bid'a gindi ba. To sai a yi ta neman kuma menene za a kama shi da shi na laifi. To wanda ya rasa abinda zai kama komai ma sai ya kira shi laifi. To shi yasa sai suka ce ai Ibn Taymiya shi ya kirkiro kasa tauhidi gida uku, tauhidul ar-rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat. To idan ka duba za a ga cewa wannan bayanai da Ibn Taymiya ya yi na cewa tauhidi, akwai tauhidin da yake magana akan ayyukan Allah, akwai inda Allah ya magana akan ayyukansa, halittar sama da ƙasa da halittar ɗan adam da saukar da ruwa da rayawa da kashewa da azurtawa da talautawa, waɗannan duk ayyuka ne nawa, ayyukan Allah shi kaɗai. Babu wani wanda zai yi da'awar shi yake shi ya halicci sama, ko shi ya halicci ƙasa, ko shi ya halicci teku, ko shi ya halicci duwatsu, ko shi ya halicci mutane da aljan. Babu wani wanda yake bugar ƙirji ya ce shi yayi wannan. To ka yadda cewa waɗannan aikin ayyukan Allah ne su shi kaɗai, wannan shi ne tauhidul rububiyya. Wannan gaskiya ne ko ƙarya ne? Akwai wanda zai ce ƙarya ne abinda aka faɗa? To haka nan a bauta wa Allah shi kaɗai, shi kaɗai ya cancanta a yi masa dukkan wani nau'i na bauta. Allah shi kaɗai za a yi wa sallah, ba za ka yi ma wani sallah ba. Allah shi kaɗai za ka roƙa da addu'a, ba za ka yi addu'a kana roƙon wani ba, maimakon ka kira Allah ka kira wani kana roƙonsa, Allah ake yi wa addu'a. Haka nan yanka don Allah ake yi, ba za ka yi yanka don wani ba. Haka nan ɗawafi, ba za ka yi ɗawafi don wani ba. Haka nan sa'ayi, ba za ka yi sa'ayi don wani ba. Waɗannan duk ayyukan ibada ne, ba za ka karkatar da su zuwa ga wani bawan Allah, wani bawa ba Allah ba. Wannan maganar gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce? To shi kina kace ita ce tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada, kadaita Allah ta fuskar bauta. Wannan ta sha bambam da wancan ko ba ta sha bambam ba? Ta sha bambam. Maganar Allah yayi sama, yayi ƙasa, yayi ni, yayi ka, yayi duniya gaba ɗaya, yake kashewa, yake raya, wannan wata magana ce daban. Maganar ka bauta wa Allah shi kadai, kada ka hada wani da shi, wannan wata magana ce daban. Sannan maganar Allah yana da sifofi na kamala, masu tsarki wanda suka fi kamala sama da kowace sifa. Allah mai ji ne, mai gani ne, Allah mai iko ne a bisa dukkan komai. Waɗannan duk sifofi ne na Ubangiji. Allah rayayye ne, wannan sifa ce ta Ubangiji, kuma duk wata sifa ta Ubangiji ta tattari kamala, ta fi sifa ta makhluki. Ba a hada kwatanta sifar wani makhluki da sifar Allah. In an ce Allah yana ji, to ba irin jinmu ba, yana gani, to ba irin ganinmu ba, yana da iko, to ba irin ikonmu ba, yana da mulki, ba irin mulkinmu ba, yana da rai, ba irin rayuwarmu ba, yana da ilimi, ba irin namu ba. Nashi ya fi namu, ba ma a kiyasta, ba a ma gwadawa. Saboda haka kaga waɗannan su ne sifofi na kamala. Ka yadda Allah yana da waɗannan sifofi, wannan shi ne tauhidul asma'i was sifat. Wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? To menene abun kushewa a nan? Akwai wani abun kushewa a nan ka ce an yi bid'a? Alkur'ani bai zo da waɗannan duka ba. In ga karanta Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshe, za ka ga duk ta haɗo waɗannan tauhidin gaba ɗaya. Da zarar ka buɗe alkur'ani, farkon abin da ake koyawa yaro kenan suratul Fatiha. In mutum ya shiga musulunci, farkon abin da za a fara koya masa alkur'ani kenan suratul Fatiha. Ta kunshi dukkan waɗannan nau'uka na tauhidi. Shi yasa ma aka kira ta ummul kitab, saboda duk abin da alkur'ani yazo yana karantarwa kenan. To menene a ciki na bid'ar? Kirawo shi da aka yi da suna tauhidur rububiyya, ko kirawo shi wancan da aka yi tauhidul uluhiyya, wannan tauhidul asma'is sifat, wannan shine yasa ya zama bid'a? To shikenan mu mun janye sunan, kai ba shi suna miji, me zaka kira abu? Mu mun janye namu, mu ba mu ce sai ka kira shi da rububiyya ba. In ka ga dama ka ce tauhidur rabbaniyya, ko ka ce tauhidul wahdaniyya, ko ka ce tauhidul awsaf, awsafillahi ta'ala, ba za mu ja da kai ba. Tunda dai abinda ake nufi dai shi kidin ne dai wannan ake nufi. In ka ce tauhidul ilahiyya, ko uluhiyya, ko tauhidul ibada, duk dai ma'anar ɗaya ce, ma'anar dai guda ɗaya ce. Saboda haka kamar ka faɗi wata magana ce da yarurruka daban-daban, in aka fassara da wannan yaren ita ce dai, in aka fassara da wancan yaren ita ce dai. Saboda haka mu anan ba rigima ake akan sai ka kira shi da wannan sunan ba. In ka ga dama sake masa suna kai, in kana jin Ibn Taymiyyah shi ya kirkiro sunan, to kai sake ba shi na sunan, ka ba shi sunan kai da kake ganin ya kamata. Kuma dole ka yadda akwai bambanci tsakanin tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya. Kafirai duk sun yadda da tauhidul uluhiyya, rububiyya. Annabi ya zo ya samu Laraba, sun yadda da tauhidul rububiyya. Qul limanil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun قل من رب السماوات من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنا تسحرون تكاغا وأن تنبيوين القرآن يجيرو كما دك ألا يجيزاسو تي ألاني وأي يكيد كساغا بعد كساغا بعد الدنيا بعد التوانيني زاسو تي تألاجي ce to ba za ku yi tuntuni ba, ba za ku yi tunani ba. Waye yake da sammai bakwai gaba daya? Waye ya mallaki al'arshi mai girma? Za su ce Allah. Fa sayaquluna lillah, za su ce na Allah ne. Qul afala tattaqun, to ba za ku yi takawa ba, ba za ku ji tsoron Allah ba? Ce qul man bi yadihi malakutu kulli shay, wane ne mulkin komai yake a hannunsa? Wa huwa yujiru wa la yujaru alai, shi ke baka mafaka amma shi ba neman mafaka gun kowa. Za su ce na Allah ne, Allah shike da wannan. Qul fa anna tusharun, to ina yake tafiya da hankalinku? Ashe kaga duk sun yadda da kwai akwai wannan. Man khalaqahum la yaquluna Allah, wa ya halicci man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna Allah, wa yake azarta ku za su ce Allah ne, wa yake muku ruwa za su ce Allah ne. Amma wannan yasa sun zama musulmi, sun zama mu'minai? Haka ba su zama mu'minai ba saboda wannan. Ashe kaga akwai wannan nau'in na tauhidi wanda ba zai sa dan ka yadda da shi kawai ka zama musulmi ba, sai ka yadda cewa Allah shi kadai za a bauta. Wato anan ne aka yi ta taɓirza da Annabi sallallahu alaihi wasallama da kafirai, saboda su sun ce ba za su yadda a ce abun bautar Allah abun bauta guda ɗaya bane. Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, a ce yanzu Allah abun da za a bauta guda ɗaya ne tak, su suna mamakin wannan. Ashe kaga an yi rigima da su ne a bangaren bauta, bautar Allah shi kadai, a kore dukkan wani abokin tarayya da gare shi. Ana aka yi rigima da su, amma ba a yi rigima da su a bangaren tauhid al-rububiyya ba. ashe kaga wannan ba shine wannan ba. Haka nan sunan sunayen Allah da sifofinsa, Allah ya faɗi yana da su yana da sunaye masu kyau, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yana da sunaye mafiya kyau, ku roke shi da su. Ashe kaga yana da sunaye, dole mu'mini ka yadda da sunayen Allah, ka yadda kuma sunayen Allah mafiya kyau ne. Wanda ba bai yadda da wannan ba, ko yake da tantama akan wani sunan Allah, kaga wannan bai cika wannan tauhidin ba. Kaga kafirai Allah ya ce wahum yakfuruna birrahman, suna kafir cewa Allah mai rahama, wato suna kafir cewa wannan sunan arrahman. Saura kaga ashe akwai tauhidul asma'i was sifat, tauhidin da yake magana akan kadaita Allah wajen sunayensa da sifofinsa. To kuma cewa Ibnu Taymiyyah shine farkon wanda ya kirkiro wannan kashe-kashen, na farko dai Alkur'ani ya zo ya nuna akwai waɗannan kashe-kashen guda uku. Saboda haka kaga magana cewa wani ya kirkiro su ma duk bata so ba, sai dai zaka ce Allah ne ya kirkiro, to kuma sai ka faɗa miji akwai su Alkur'ani, Alkur'ani ya zo da wannan. In kana rigima ne akan suna, to da mu ba magana akan san su, mu akan haƙa'iq muke magana, akwai abin ko babu shi. Sannan gabanin Ibnu Taymiyyah akwai malamai da suka yi rubutu akan tauhidi, sun kawo wannan kashe-kashen uku. In ka duba littafin al-Ibana na Abu Abdullah, Abdullah ibn Battah al-Ukburi, wannan malamin ya rasu hijira tana 387, 387 wato a cikin ƙarni na hudu. A cikin littafin Ibana sai da ya magana kashe-kashen nan guda uku duka, yace akwai tauhidun rabbaniya, akwai tauhidun wahdaniya, yace kuma akwai tauhidus sifat. Ba su ne tauhidul rububiyya uluhiyya asma'us sifat ba, suna ne kawai ya sha babba. Wannan kuma suna wani abu ne daban, kana iya kiran shi da wani suna indai har makasudin guda ɗaya ne. Zaka shi kansu su Ibnu Taymiyyah din, Al-Majlis Ibnu Al-Qayyim, wani guri za su ce tauhidul ibadatu wal tauhidul ilmi wal i'tiqad, da kuma tauhidul qasdi wal irada. Sai su ce tauhidul ilmi wal i'tiqad shine abin da ya shafi tauhidin asma'i was sifat, tauhidun asma'i was sifat. Sai kuma tauhidul qasdi wal irada shine tauhidul ibada, wannan lokaci su ce at tauhidul ilmi da kuma at tauhidul amali. At tauhidul ilmi shine abin da ya shafi ka san sifofin Allah, ka san ayyukan Allah. At tauhidul amali kuma ka bauta Allah shi kadai. Saboda haka su kansu sukan faɗi sunayen daban-daban, wannan kuma baya cutarwa. Abinda dai ake so ka fahimci, akwai wannan, akwai wannan, akwai wannan, wannan shine abin da ake so ka fahimta. Yadda mai nahwu zai ce maka magana a larabci ta kasu ila ismin wa fi'lin wa harf, yace maka magana ta larabci ta kasu gida uku, akwai suna, akwai fi'ili, akwai harafi. Akwai wanda ya taba fitowa yace dan malamin nahwu ya zama dan bid'a saboda ya kashe-kashe. Amma inda za a tambayi larabawan farko, su basu iya, basu san wannan kashe-kashen ba, amma akwai shi yana nan. Saboda kusantar da abin a ilmance, kamar yadda zaka zo ka dauki littattafai na fiqhu, kaga ana maganar sunnonin sallah ko sunnonin alwala, farillanta, mustahabbanta, wannan akwai shi ko babu? Amma lokacin da manzo Allah yake koyar da sahabbai yana cewa abu kaza farillan sallah ne, abu kaza sunnonin sallah ne, mustahabban sallah ne, amma malamai bayan sun yi bincike na kalailai cewa sun bi abin keke da keke daki daki, sun iya kaiwa ga cewa ai abin akwai kaza kanin, akwai kaza kenan, akwai kaza kenan. Saboda haka kaga babu wanda ya taba fitowa yace malamai tunda har suka ce akwai sunnoni, akwai farillai, akwai mustahabbai sun yi bid'a. Babu wanda ya taba fadar haka. Saboda kaga magana ce an rasa me za a kama, komai ma sai a kama. Don haka mu yanzu ba muna rikici bane akan sunayen. Kaje ba kaje kakka yadda da sunayen. Ka dai yadda cewa akwai wannan nau'in na tauhidi, akwai wannan nau'in, akwai wannan nau'in, kai kuma ba shi sunan da kake so. Kakka tsaya kai rigima da wani akan suna. Kace sai kuma ba Ibnu Taymiyyah ya fara ba, kamar yadda na gaya muku. Ibnu Battah wannan malami ne a karni na hudu ya rayu, ya rasu a ƙarshen karni na hudu, shekara 387. Ibnu Taymiyyah yaushe ya rasu? 728. Ka duba tsakanin su, akwai wajen shekara 300 da wani abu ko 200 da wani abu tsakanin su. Kuma gashi nan shi ma rubuta kuma littafin al-Ibana na Ibnu Battah yana nan ajiye, yana nan ana karantawa. Hakanan Ibnu Manda, Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Yahya Ibnu Manda ya rasu shekarar hijira 395. Shi ma a cikin littafin sa at-tauhid, yana da kitabu at-tauhid, shi ma ya kawo wannan kashe-kashen. Tsakaninsa da Ibnu Taymiyyah ta zara ce mai yawa. to ashe kaga magana cewa wai waɗannan su suka fara kawai an rasa me za a jefe su da shine na aibi magana ce wacce ba ta ilimi ba magana ce ta jahilai ba ta malami ba sai tambaya ta biyu yake cewa shin har tsawon wani lokaci ne za a iya yin lattin raba gadon mamaci shin mamaci yakan cutu a kabari sakamakon raba gadonsa da wuri ko kuma raba gadonsa da wuri to na farko shi lokacin da za a dauka ana raban gado bai da wani lokaci kayyadajje a shari'a saboda ka san gadon iri-iri ne wani nashi raban gadon watakila a zama ɗaya ma sai a gama rabawa ɗan tsummo karai ne ya bari da wasu ƴan kwabbai da ba wahala za su sha ba wani ma bai bar wani abin a zo a gani ba wani ma ana raba gadon ana ba magada suna rike na ban maka saboda ba abin da za a samu a ciki wani kuma ya hada duniya kafin ma a gama hado kan kudin wani tashi hankali ne ana cikin rabon wannan sai a ji wani account ya bayyana kuma ana cikin rabon wannan sai a ji akwai wasu gidaje a guri kaza to kaga wannan dole a dau lokaci saboda ka babu wani lokaci da aka ajiye a shari'ance aka ce gashi iya lokaci kaza lalle a ga an gama ana dai so a gaggauta kowa a bashi hakkin sa ya je ya ci gaba da juyawa shi kuma mamaci wanda ya bar duniya da zare ya bar duniya dukiya ba tashi bace dukiya ta zama ta magada ba a cewa dukiyar sa shi yanzu ba dukiyar sa bace dukiyar waɗanda za su ci gadon sa ce don haka shi yanzu abinda za a je a tambaye shi ne za a tambaye shi duka duk da ba shi ya cinye duka ba amma kuma duka din nan sai ansa ta sai an tambaye shi duk waɗannan kuɗaɗen da yanzu da ake can ana ta raban su sai an tambaye shi kuma a kabari a abin nan a gaban ubangiji wa ammalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu taya ka same shi ina ka kashi taya ka kashe shi saboda ka in mutun yayi alkhairi da dukiyar sa anan shikenan in yaje kabari zai fara ganin amfanin in yaje lahira zai ga tilin amfanin abin da yayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu ibnu adam mali fa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita annabi yace dan adam yana kururuwa ko da yaushe kudi da dukiyata kadarata kamfani na kazana annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa hal laka min malika shin akwai wani abu da kake mallakar ka ne a cikin dukiyarka in ba abu uku ba abin da kaci ya ribe ta kasayar wannan shine rabanka sai kuma abin da ka sa na sutura sai kuma abin da ka bada sadaka wanda shi kuma shine zai dore shi zai zarci au ta sadaqta fa amdaita saboda ka waɗannan abubuwa sune haƙi sune rabanka a cikin dukiyarka amma bayan ka mutu kuma dukiya ta zama ta magada duk da cewa tabi'atuha nauye-nauyen da yake cikin wannan dukiya yake kan wannan dukiya kuma yana kanka shi yasa ake so kai wa ƴaƴanka tarbiya na ƙware yadda in ka bar musu dukiya za su yi aikin alkhairi da ita kai ma su tuna da kai su yi sadaka saboda kai su yi waƙafi saboda kai wannan shine amfanin ka tarbiyanci ƴaƴanka su zama mutanen ƙware kawai ka koda ka mutu dukiyarka sai ta ci gaba da amfanarka amma in ba haka ba shikenan maganar dukiya kuma ta zama ta wasu muna cikin suratu Ibrahim alaihi salam za mu tashi akan aya ta nawa 32 35 ko inda Allah yake cewa wa izkara Ibrahim na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadzal balada
نعم الله يقول وإذ قال إبراهيم كما كتنا لوكتنا النبي إبراهيم يقول رب جعل هذا البلد آمنا يا أبنجي كسن ونن غري يزما غريني مي أمنش wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, ka nesantar da ni da ƴaƴana daga bautar gunki. Rabbi innahunna adhallna katiran minan nas, ya ubangiji su gumaka sun batar da mutane da yawa. Faman tabi'ani, to wanda ya bi ni, fa innahu minni, wannan nawa ne. Wa man asani, wanda kuma ya saba min, fa innaka ghafurur rahim, to lalle kai mai yawan gafara ne, mai yawan rahama. Allah madaukakin sarki anan yana tunawa Larabawa, Quraishawa, mushrikai waɗanda suke ta fafatawa da manzo sallallahu alaihi wasallama akan tauhidi da yazo da shi, wanda kuma tauhidin da yazo da shi addinin Annabi Ibrahim ne alaihi salam. Su kuma suna takama da cewa su jikokin Annabi Ibrahim. To kuna takaba da ku jikokin Annabi Ibrahim ne, to Annabi Ibrahim alaihi salam shine farkon wanda ya fara yada wannan addini a wannan garin naku, a garin Makka. Sai ku koma ga addinin uban da kuke takama da shi, shine Annabi Ibrahim alaihi salam. Yake gaya musu cewa shi ya sanya wannan gari na Makka ya zama shine farkon daki da aka gina domin bautar Allah. Dakin Ka'aba farkon daki da aka gina a doren kasa domin bautar Allah. Kuma Annabi Ibrahim alaihi salam, wanda shine a dalilin sa wannan gari ya rayu, ya zama gari ma har ya zama akwai jama'a, a dalilin Annabi Ibrahim ne. Amma da ai jejin Allah ne, jeji ne kawai, guri ne, wadin ne, kwazazzabo ne, ghairu zai zar'i, wanda babu shuke-shuke a gurin, babu ruwa. A dalilin Annabi Ibrahim alaihi salam da ya ka iyalansa gurin, har gurin ya zama gari, har kuma kuka zo kuka samu kanku a cikin wannan guri. To shi a karan kansa wanda ya kafa wannan gari, ko kuma kuke takamar ku ƴaƴansa ne, to shi a karan kansa ya ce ba ruwansa da bauta ma wani ba Allah ba. To dan me ku ba za ku zo kuma ku faɗi irin maganar da ya faɗa ba? Kuma Annabi Ibrahim alaihi salam shine ya addu'a wannan garin ya zama gari mai zaman lafiya, gari mai kwanciyar hankali, garin da ba fitintunu, ba rigingimu, ba tashi-tashin hankula. Yayi addu'a yake ta rabbi ja'al hadhal balada aminan, ya ubangiji ka sanya wannan gari ya zama gari ne mai aminci, gari ne da babu fitintunu, babu tashi-tashin hankula. Kuma Allah madaukakin sarki ya karba addu'arsa. Za mu ga a cikin suratul baqara Allah ce rabbi ja'al hadha baladan aminan, babu alif da lam. Anan kuma rabbi ja'al hadha albalada aminan, kaga an ƙara alif da lam hadda hadha. Rabbi ja'al hadha baladan aminan, wannan kuma rabbi ja'al hadha albalada aminan. Dalilin bambanci shine a lokacin abin nan a suratul baqara an kawo maganar ɗakin, amma tukunna baka san wani ɗaki bane, ana maganar gina shi. Kaga ba za ka alif da lam al-ahdiyya ba, anan kuma ka riga ka san wani ɗaki ne. Shi yasa sai aka kawo alif, ka san wani gari ne, afwan, ka san wani gari ne. A can da gari ne ake magana, amma ba a gaya maka ko wani gari bane. Shi yasa ba a kawo alif da lam ba, amma anan kamar an sanar da kai wani gari ne, shine garin Makka. Shi yasa sai aka ƙara alif da lam, wanda zai nuna maka ana magana garin Makka. Wato ya ubangiji ka sanya wannan garin ya zama amintacce. Allah madaukakin sarki ya ansa addu'ar Annabi Ibrahim alaihi salam, garin Makka ya zama gari ne amintacce, babu tashi-tashin hankula. Wato yanzu Larabawa, Quraishawa suna da jituwa da dukkan ƙabilun da ke makotaka da su. In za su fita fatauci, za su fita fatauci zuwa Yaman, ko za su fita fatauci zuwa Sham, to sukan tafi cikin kwanciyar hankali ba tare da suna tsoron wasu su tare su yi musu fashi ba, abinda aka saba yi a wancan lokacin. Su sun samu yarjejeniya da haɗin kai da zaman lafiya tsakaninsu da sauran ƙabilu duka. Don haka sai ya zan kasuwancinsu yana gudana ba tare da tashi-tashin hankali ba, kuma su sun zauna da kowa lafiya a lokacin, ba sa rigima da kowa. Don sai ka tso Kano rigima ne, sannan rigima za ta biyo ka har gida. Sauraka shi su ba sa rikici da kowa, maimakon abinda Larabawa suka saba da shi a jahiliya. Balarabe ko kabila ba ta da wata sana'a, ba sa noma, ba sa kasuwanci, ba sa komai, sai dai kawai in ana son kuɗi shine a je a kai hari, a kai samame ga wata kabila, a kwaso dukiyoyinta, a zo a ce abin nan. Gobe an ji bukata a ce to a kai samame, ko a je a tara hanya a yi fashi, mutane sun zo a kwace kayayyakinsu aka kashe su. Za an kwace kayan mutum an kashe shi, in an kashe shi aka zuba a samu komai a gurinsa ba, kuma a yi nadama a cijiyatsa, an yi asarar mutum. har sashi kafin zuwan sarki Abdulaziz. Ai haka suke ko abin nan kafin zuwan sarki Abdulaziz uban abin nan masu mulki a yanzu. Sai ba kauye ba Larabe ya fake alhazai sun zo wucewa ya saki bindigarsa. In ya kakkashe mutane ya je bai samu kuma ba sai rika cizan dan yatsa cewa ya asarar bullet gashi ma ba abin da ya samu baya ga cewa wai ya kashe rai. Suka rika bautar da mutane ta haka. To a jahiliya su Quraishawa sun yi kokarin sun bar wannan, ta haka ma ba su saba kowa ba balle su ma a ce za a taba su. Ba su je sun kai ma wani samame balle su a kawo musu. Kunga ko lokacin da Abraha ta yazo zai rushe Ka'aba wuta suka yi suka bar masa Makkan ga ta nan ka rushe. Saboda haka Allah ya nuna masa ƙarshensa. To wannan ita ce rayuwar Larabawa kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka. Ba sa rigima da kowa, sannan in bako ya shigo garin suna kokarin su ga cewa an kula da wannan bakon, an kiyaye mutuncin sa har ya fita. Kada a bar wasu ƴan ta'adda su yi ta'addanci a kansa, don ana tsoron kada a taba shi kuma kabilarsa watakila tana can akan hanya, in an zo wucewa su ma su kai farmaki su dau fansa. Kunga lokacin da Abu Zarr al-Ghifari ya shigo Makka, lokacin yana binciken musulunci, yana neman haduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kunga lokacin da yazo yana tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin Makka ta dau zafi, a lokacin Quraishawa waɗanda musamman shugabanninsu suna cike da manzo sallallahu alaihi wasallama suna jin haushin sa, sai ga wani bako da kabilar Ghifar ya shigo musu yana cewa a nuna masa inda Annabi yake. Kaga dole za su ji haushin sa, su suna son su yi maganin sa, wani ma daga waje yana so ya zo ya haɗu da shi, wato su ƙara ƙarfi kenan. Don haka sai suka shiga dukan sa, sun fara dukan sa, sai ga Al-Abbas baffan manzo sallallahu alaihi wasallam, Abbas ibn Abdul Muttalib yana cikin dattawan gari. Ya zo nan da nan ya kwato shi ya tuttunkuɗe su ya ce kuna so ku ja mana rigima, ba ku san cewa fatakenku suna bi ta gaban ƙabilarsa ba? In kuka je kuka dake shi ko wani abu ya same shi, ba kwa jin ƙabilarsa za su rama masa? Mu kuma fataucin mai ya shiga wani hali? Saboda haka sun samu wannan zaman lafiya ɗin. Kuma babban abin da ya sa suka samu wannan addu'ar da Annabi Ibrahim alayhi salam ya yi mu wannan gari, rabbi ja'al hadha albalad aminan, ya Ubangiji ka sanya wannan gari ya zama gari ne wanda yake amintacce. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Quraisha ku zo ku shiga musulunci, suke ganin in sun shiga musulunci za su rika fada, wato za a rika kawo musu harare daga waje. Suna ganin cewa in muka karbi wannan shari'a da kazo da ita, to sauran kabilu da basu yadda da addinin ba za su rika kawo mana harare, suna kawo mana farmaki. Shine Allah yake gaya mana wannan cewa gashi ai Allah ya sa musu gari mai zaman lafiya. Wa qalu inna tabi'ul huda ma'aka nutakhattab min ardina aw lam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay, ce suka ce idan muka bi shari'a tare da kai nutakhattab min ardina, za a rika sace mu a kasan mu, za a rika zuwa ana wato ana satar mu, ana kidnapping din mu, ana kashe mu. Allah ya ce aw lam numakkil lahum haraman aminan, shi ba mu ba su gari wanda yake mai hurumi ba kuma amintacce? Yujba ilayhi thamaratu kulli shay, wanda ake kawo masa ƴaƴan itatuwa na ko ina, na kowace irin kala. Ka je kasar Makka ka ga kayan abin nan, kayan itatuwa na ciye-ciye da tanda-tanda da lashe-lashe iri-iri na ko'ina za ka same shi a nan, duk da cewa ba ana ake noma shi ba. To shine Allah yake gaya musu cewa sun manta fa, ai Allahn da aka ce su bautawa shi ne ya samo musu da wannan zaman lafiyan, ba su suka samu wa kansu ba. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim afa bil batin yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Allah ce ba su gani ba mun sanya musu Makka din nan ta zama guri mai alfarma kuma amintacce da babu tashin hankali da fitincinu? Wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim, a gefen su kuma gashi nan ana ta kakkashe mutane, ana ta bibbige su. Afa bil batil yu'minun, yanzu da ƙarya za su yi imani amma su kafirce wa ni'imar Allah? Saboda haka Allah ya musu wannan, ya sanya ɗakin sa ya zama guri ne wanda yake mai aminci. Allah yana cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinat maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina, ce wa man dakhalahu kana amina. Shi yasa lokacin da Annabi ya je fathu Makka ya ce duk wanda ya shiga masallaci mai alfarma kada a taba shi, duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan kada a taba shi a kyale shi, duk wanda ya shiga gidan Samaya kulli kada a taba shi. Saboda haka Ubangiji madaukakin sarki yana gaya mana Annabi Ibrahim alayhis salam shi yayi wannan addu'a, kuma kasa ta zama kasa ce mai aminci. Kuma zaka ga har yanzu duk duniya ba inda kasar da take da security irin nan. duk duniya ba inda ake da security duk da lalacewar halayya ta dan adam da kin Allah da yake ta karuwa a zuciyar mutane gwamnati bane da ta fita kowa ko ko sun a'a wannan addu'a ta annabi Ibrahim alaihi salam ita ce har yanzu take bin kasa kuma haka za ta ci gaba har Allah ya nade kasa yace wa junubni wa bani an na'budal aslam ubangiji ka nisantar da ni da ƴaƴana daga bautar gunki annabi Ibrahim alaihi salam yana addu'a Allah ka nisantar da ni daga bautar gunki lalle wannan magana ce babba annabi Ibrahim annabin Allah taya annabin Allah zai bauta gunki ba sai yoba ba abin da ya hada motar jirgi da abin nan hanyar jirgi da ta mota kowace hanyar sa annabin Allah ba zai yi shirka ba ballantana ya bauta wa gunki wani sassaƙaƙƙen abu amma kuma gashi addu'a yake wa junubni wa bani ya anna abudal asnam ka nisantar da ni da ƴaƴana kada mu bauta gunki wanda ya kamata zan darasi ga kowa idan har annabi Ibrahim alaihi salam wato bai yarda cewa shi ya hau tudun min tsira ba yana roƙon Allah ya ƙara masa sabati ina ga ire-irenmu ƴan jagaliya abu shakka mu da muka fi kowa buƙatuwa na mu ga cewa muna roƙon Allah sabati cewa ya ubangiji ka ba mu sabati ka ba mu kafuwa a cikin wannan addini ka ba mu jajircewa a cikin wannan addini ka ba mu tsayuwa da kafafuwanmu a cikin wannan addini ya ubangiji kada ka karkada zukatanmu kada ka karkada imaninmu kada ka sa mu yi digirgiren imaninmu ballantana mu barar da shi mu muka fi kowa buƙatuwa mu riƙa yin wannan addu'a idan har annabin Allah zai ce ya ubangiji ka tsare ni shi yasa Ibrahim at-Taymi yace to wane ne zai ji ya nutsu idan har annabin Allah bai gama nutsuwa ba faman ya'manu min ash-shirk idza kana nabiyyu Allah Ibrahim qul wajlibni wa baniya an na'budu al-asnam waye kuma zai nutsu shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake addu'a law bayanu sabbital qulub sabbit qalbi ala dinik ya Allah mai kafe zuciya ka kafar da zuciya ta akan addininka ka tsayar da zuciya ta akan addininka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka shar'anta mana a sallah ko da yaushe murka addu'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin a kullum a sallolin ka biyar banda na fitu zaka karanta wannan roƙon Allah kake ya shiryar da kai baka jin cewa kai ka shirya baka da buƙatar shirya a'a roƙo kake ta yi ubangiji ya ƙara kafe wato baka kafuwa a cikin wannan shirya din kada ya girgiza ka saboda wani bala'i shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika ji wa kansu tsoron munafici ibnu abi mulaika yana cewa adraktu 30 min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq sahabbai 30 ne zamani da su kowane ɗayansu yana tsoron wa kansa munafici kowane sahabi ɗaya yana tsoron kada ya zama munafiki to idan sayyidina Umar ka duba irin matsayi da Allah ya bashi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana mai yarda da shi amma yana garzewa ya zo ya samu Huzaifa ibn al-Yaman sahibu sirri rasulillah abokin wato sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Huzaifa ibn al-Yaman wanda annabi yake bashi labarin munafikai yana gaya masa yace kaga wani duk munafikai ne sayyidina Umar yakan zo gurin sa yace Huzaifa asammani rasulullahi min ka taba jin manzon Allah ya faɗi sunana cikin munafikai to yana so ya samu nutsuwa Huzaifa ka taba jin manzon Allah ya ce ni ma ina cikin munafikai Huzaifa ya ce ban taba ji ba wala uzakki ba'daka ahada bayan ka kuma wani ya sake dawowa ce shi ma da shi ko ba shi domin ya bude wannan kofar kusan gidansa kullun cincirindo zaka samu ana layi kowa so yake a wanke shi to wataƙila wani munafikin kuma za iya zuwa a ce ai hadda kai kaga kuma mutane ba za su ga haskensa ba yace kai banda kai kuma kada wani ya sake zuwa ba wani kuma da zan yi wa shaida to shine Qurra ibn Muawiya yake cewa idza lam ya'manhu Umar fa kaifa amanuhu ana idan Umar bai amince wa kansa muna ta yaya ni zan ji cewa ni na nutsu to haka suke ibada, suna ibada amma suna tsoro, a tsorace suke. Ibrahim al-Taymi yana cewa duk sanda na dauko ayyukana na kwatanta su da maganganuna, sai in ji tsoron kada in zama makaryaci, kai in je lahira a rika cewa ka faɗi kaza amma aikin ka ya karyata ka a guri kaza, ka faɗi kaza a guri kaza aikin ka ya karyata ka. To wannan darasi ne babba. Annabi Ibrahim ya ce, ya Ubangiji, ni da ‘ya’yana ka tsare mu daga bautar gumaka. Haka kowane musulmi yana buƙatar tallafi da taimako na Ubangiji wajen bautar Ubangijinsa. A nan za mu ga ya yi addu’a ga kansa, ya yi addu’a ga ‘ya’yansa. Malamai suka ce ‘ya’yansa, wasu suka ce ana nufin ‘ya’yansa annabawa, saboda haka ba a samu wani annabi cikin annabawa ya taɓa bautar gunki. ‘Ya’yansa annabawa, tunda wanda ba annabawan ba an samu waɗanda sun bauta gunki, ko su Qurayshawa ai su ma ‘ya’yansa ne, amma kuma gashi suna bautar Hubal, suna bautar Lata da Uzza. To suka ce a nan ana nufin ‘ya’ya wanda suke annabawa, shi Annabi Ibrahim ana kiran shi Abul Anbiya, uban annabawa. Waja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab, Allah ya sanya annabci da littafi a cikin zuriyar Annabi Ibrahim alayhi salam. Wasu malamai suka ce a nan ana nufin yayi addu'a ne ga ‘ya’yansa duka, ‘ya’yansa da ‘ya’yan ‘ya’yansa da jikokinsa da tattaɓa kunnensa da ihihinsa, duk ya musu addu'a. Kun san ihihi ake cewa ko? To sai dai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya anshi addu'ar akan wasu bai karɓa akan wasu ba, don ba sharaɗi ba ne kowa ya addu'a a karɓe ta duka, a iya karɓar wani ɓangare a bar wani ɓangare. Kamar yadda a wani guri Allah Maɗaukakin Sarki yake cewa la yanalu ahdi zalimin, yake gaya masa cewa ahdi, wato abinda na yi alkawari zan bayar na shugabanci, to ba zai samu azzalimai ba, wato aka fitar da azzalimai waɗanda suka zalunci kansu masu shirka daga cikin ‘ya’yansa. Don haka wasu malamai suka ce a nan addu’a ce ya yi ta gaba ɗaya, amma Allah ya karɓa ta wani ɓangare, ta wani ɓangare kuma ba a karɓa ba. Ya ce rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, ya Ubangiji gumakan nan sun ɓatar da mutane da dama. An jingina ɓatarwa zuwa ga gumakan ba wai dan su ne suka fito suna kiran mutane kan cewa ku zo ku bace ba, sai dai sun zama dalilin bacewar ta mutane. Samuwarsu a cikin abainar jama'a ta sa mutane sun rika bacewa suna bautar su, shi yasa aka jingina bacewar zuwa gare su. Sai ya ce fa man tabi'ani fa innahu minni, wanda duk ya bi ni fa innahu minni, to yana to shine nawa, wato duk wanda ya bi ni akan hanifiya, wato aqida ta tauhidi, aqidar da babu shirka a ciki, to wannan shine nawa. Wa man asani, wanda kuma ya saba min, wato ya kibin aqidata ta tauhidi, fa innaka ghafurur rahim, ya Ubangiji tsakaninka da shine, kai mai gafara ne mai jinkai. To kaga bai ce wanda ya kini ya saba min, ya Ubangiji ka shake shi ba, ya Ubangiji ka matse shi, ya Ubangiji ka azabta shi, sai ya ce fa innaka ghafurur rahim. To kaga wannan ya yi kama da abinda Annabi Isa alayhi salam shi ma ya faɗa, in tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adhibhum, ya Ubangiji in ka azabta su, fa innahum ibaduka, dama bayinka ne, abinda ka ga dama zaka iya yi musu. Wa in takfir lahum, in kuma ka gafarta musu, fa innaka antal azizul hakim, kai gagaraba dau ne mai hikima, haka zaka iya ka gafarta musu. Kaga bai toshe kofar gafara ba. سابانن النبي نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا شيء قبع لا يتيا أبنجي أمسل قده سورا أكبر واني تو أكبر شي فاجر شي زي تيكم يتيا فاجر شي سورا متمن دي شي كرا دبو بات لينا وأذي شي أنسل عريني سكي إيماني هدول ني وانا أدوار shekara 250 na shekara 250 yayi ta addu'a, yana kiransu ta hanyoyi daban-daban, amma kuma illa qalil, suka yi imani ba ma amana ma'ahu illa qalil ce ba wanda suka yi imani da shi sai ɗan kadan haka nan annabi Musa alaihi salam shi ma da ya ga irin yadda fir'auna abin nasa ya kai shi da mutanansa kaga cewa rabbana mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al alim iqmis ala amwalihim ya ubangiji ka share dukiyoyinsu washdud ala qulubihim ka tsananta akan zukatansu fala yu'minu hatta yarawul azab al alim ba za su yi imani ba sai ka nuna musu azaba ba sai sun ga azaba mai radadi mai zafi sannan za su yi imani lokacin da imanin kuma zai amfane su ba kaga ai fir'auna bai imanin ba kuma sai da ya ga azabar amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin saboda haka kaga anan annabawa guda biyu annabi ibrahim da annabi isa alaihi salam addu'o'in su sun zama suna kama da juna haka nan annabi nuhu da annabi musa su ma addu'o'in su suna kama da juna kuma zaka duba duka waɗannan annaba hudu ulul azmi ne minar rusul dukkan su manyan annabawa ne to haka Allah yake yi cikin bayan sa a samu wani mai daushi mai taushi taushin nan nasa kuma ya amfani addini a samu wani kuma mai tsanani tsananin sa kuma dan Allah yake yi ba tsanani ne dan an tabo shi ba ko an taka shi a tsanani yake yi dan an taba addini kowanne kuma sai ya amfani wato addini ya amfani al'umma wani laushin sa ya amfane su wato zaman sa a cikin su ya zama kamar madara su rika kwankwada dabi'unsa da halayensa da laushinsa kamar yadda suka kwankwada madara wani kuma ya zama zuciyarsa kamar dutse saboda haka ubangiji madaukakin sarki ya azabtar da abokan gabansu da shi shi yasa lokacin da aka kawo asra badr bayan an gama yakin badar aka kawo ribatattun yaki wannan shine farkon yakin da aka yi a musulunci aka ribato mutane aka zo da su gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tara sahabbansa don ya yi shawara kasa hukumar manzo sallallahu alaihi wasallam gwamnatinsa ba gwamnati ce ta kama kariya ba gwamnati ce ta ayi shawara ba istibdadiya ba ce ba dictatorship a cikinta saboda haka ya kira sahabbansa to yanzu gashi suwane har da su Abbas a lokacin an kamo shi baffan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin daurarru fursunoni annabi ya tara sahabbai ce to yanzu ya zabi da su sayyidina abubakar ya ce to ni ina ga ya rasulullahi wannan duk yan uwanmu ne me zai hana ba za mu karɓi fansa ba wato a biya wani wasu wata dukiya a fanshe su da shi a sake su wataƙila nan gaba Allah maɗaukakin sarki ya shigar da musulunci zuciyarsu in yanzu ba su gane mu ba ta yi nan gaba su gane mu sayyidina Umar me zaka ce ya rasulullahi waɗannan makiyan mu ne sun kore ka da gurin sun fitar da kai sun yi gurin kashe ka makiyan Allah ne kowa ka hada shi da dan uwansa ya sare masa wuya Abbas ya dube shi ya ce ka fa'ata rahima ka yanke zumuncinka dan yana cikin su Abdullahi ibn Rawaha shi kuma ya ce ya rasulullahi ina ka je ka samu wani daji mai duhuwa mai itatuwa kawai a danna su ciki kawai ka sa wa dajin wuta gara da ubar dumma sai manzo Allah ya tashi ya shiga gida sahabbai suka shiga tattaunawa tunda an gama ba da shawarwari sai a jira kuma shugaba wacce ce yake ganin za ta fi maslaha wasu su ce ai annabi zai karbi shawara Abubakar wasu ce zai karbi shawara Umar wasu ce a'a ta Abdullahi bin Rawaha zai karbi ai baka ga abin da suka yi mana ba wato suka ci tattauna a junansu can manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ce to wato sai da ya fito sai ya kwatanta Abubakar ya ce kai Abubakar misalin ka kamar misalin annabi Ibrahim da annabi Isa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim sayyidina Abubakar kai kama da wadannan kai kuma Umar kai kama da annabi Musa rabbana mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azaba kai kama da annabi Nuhu alayhi salam rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara saboda kaga dukkan su ya yabe shi bai soki ko ɗaya daga cikin su ba amma da ƙarshe dai saboda zuciyarsa zuciya ce mai cike da rahama da tausayi sai ya karkata zuwa ga ra'ayin sayyidina Abubakar shikenan aka ce to kowa in yana dan uwa dan uwansa ya kawo kuɗi aka yanka kuɗin da za a karba ana ba da sufansa, kowa a zo a yi bailin sa, ka kudi a yi bailin sa, ka kudi a yi bailin sa, ba fa irin na police ba, bailin musulunci ne wannan, bailin police ai ba kudi, ba da kudi ai na police. To sai saboda haka
ana ka
to saboda haka wanda ba shi da dan uwa da zai bada kudi a bada fansar shi, sai a ce to in ya iya karatu a tara masa yaran musulmi 10 ya ba su karatu, ya koya musu rubutu da karatu. Ashe kaga musulunci ya tun farkon musulunci an dauki sha'anin education babban abu ne, a ba wa yara ilimi ba karamin abu. Ka duba a cikin wani yanayi na yaki, tashin hankali, an ba su ake a haɓaka sha'anin education, sha'anin ilimi. Yace to hatta waɗannan da aka kamo su ma ai amfani da su wajen haɓaka ilimin ƴaƴanmu. Don haka wanda bai da kuɗi ko bai da ƴan uwa da za su fanshe shi ko ba su da kuɗi, to shikenan a tara masa yara in ya iya rubutu da karatu ya kora mu, ya koya yara 10 sai kenan sai ya tafi. To shine nan Annabi Isa alaihi salam, Annabi Ibrahim alaihi salam ce faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Daga ƙarshe Allah ya saukar da aya da take nuna ra'ayin sayyidina Umar shine daidai a lokacin. Ra'ayinsa da ba a dauka ba aka ga yayi zafi, Al-Qur'ani ya sauka cewa shine daidai. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallama a sayyidina Umar wata rana ya zo same su shi da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu suna ta kuka. Yace ya Rasulullahi me yasa ku kuka? Ku gaya min. In zan iya kuka ni ma in yi, in bazan iya ba ma ni ma in kakar kukan. Adki au atabaka li dukaikuma. Suka ce ya Umar ai mun kusa mu halaka saboda saba maka da muka yi. Allah ya saukar da aya cikin suratul anfal, makana nabi an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum adhabun azim. To wannan ayar ta sa sayyidina Abubakar manzo sallallahu alaihi wasallam suka kuka cewa an kusa a saukar da su, ba dan dai Allah ya riga ya ce ba za a kama mutum dan yayi kuskure, ijtihadi ya kuskure ba, da sai Allah ya saukar da azabar sa. Na'am.
Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
نعم الله يكتب لنا الله مدعوكين سركي يتشقب دبا مدابار Annabi Ibrahim alayhi salam da kuma yadda ya kai zurriyarsa ya aje ta a Makka lokacin tana jeji. Gabanin wannan akwai hadisi na Abdullahi dan Umar wanda yake cikin Sahih Muslim, yake cewa Abdullahi dan Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, yake cewa wata rana manzo sallallahu alaihi wa sallama ya karanta fadar Annabi Ibrahim alayhi salam, رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم. سنقوم يكرا تفدر النبي إيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سيمن زو صلى الله عليه وسلم إلى كرا تونا سيلقى هنو يكتوى اللهم أمتي ya Allah ubangiji al'ummata, ya Allah al'ummata, ya Allah al'ummata. Ya ga Annabi Ibrahim gashi yana cewa ya Allah wanda duk ya bi ni to nawa ne, wanda kuma ya saba Allah kai mai gafara ne. Ga Annabi Isa shi ma yana neman rangwame ga waɗanda suka saba, shine manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yake cewa ya ubangiji ni ma al'ummata sai fashe da kuka. Sai Allah ya ce da Jibril alaihi salam, idhhab يا جبريل إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. إيش جبريل مزك جيقول محمد صلى الله عليه وسلم الله ياسمي يكي تشكي ياسمي أرنسا ما تشجيك كتنبيش ميسا شكوك. sai Jibril alaihi salam yazo ya samu Aisha sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace faqala fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qala annabi ya ga masa abin da yace ga abin da ya karanta ga kuma abin da yace sai yace faqala Allah idhhab ila muhammadin faqul lahu shikenan sai Jibril ya koma ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ubangiji ya ga masa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuka shi ma yana rokawa al'umma sarangome shi ma yana roka kuma sarangome shine Allah ya ce ka je ka ga ya masa inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uka za mu gamsar da kai dangane da al'ummarka ba za mu yi abin da zai mubata maka ba haka ubangiji ya masa alkawari kuma haka ya samu alkawarin cewa wato shaqra ahlil janna rabin yan aljanna duk al'ummar annabi ne sallallahu alaihi wasallam sannan sauran al'ummomin da kafin duniya har zuwa kan al'ummarsa sauran kuma a rarraba musu amma rabi 50% duk al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ne za su to ubangiji yayi wannan alkawari kuma zai cika masa wannan alkawari to Allah madauki sarki ya ci gaba da labarta mana abin da ya shafi annabi Ibrahim alaihi salam da ya tsaya garin Makka ce ya rabbana ya ubangiji mu inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in ya ubangiji lalle ni na saukar da zurriyata wato iyali na biwadin a wani kwazazzabu ghairi zi zar'in wanda ba mai shuka ba wanda ba mai ƴaƴan itatuwa ba inda baitikal muharram a wajen ɗakin ka mai alfarma rabbana li yuqimus salata ya ubangiji dan su tsayar da sallah faj'al afidatan minan nas tahwi ilai ya ubangiji ka sanya zukata suna karkatuwa zuwa gare su wato ka sanya zukata na sha'awar zuwa inda suke warzuqhum minas samarati kuma ka azurta su ya itatuwa la'allahum yashkurun wal'allahu sa'i budiya wannan addu'a ce ta biyu da annabi Ibrahim alaihi salam yayi bayan waccan addu'a da yayi na cewa ubangiji ya raba shi da ƴaƴansa su bauta gumaka ya kuma roki Allah ya sanya albalad wato garin Makka ya zama gari ne amintacce to wannan ita ce addu'a ta biyu da Allah madauki sarki yake gaya mana yayi bayan ya dauki matarsa Hajar ya kaita garin Makka ya tafi ya batta kissa ce mai tsawo wace insha Allah gobe za mu jita mu san kuma abubuwan da suke karkashin ta na fa'idoji kissa ce da Bukhari ya kawo ta cikin littafinsa Sahihi wanda take ba mu labarin yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya dauki matarsa ya kawo ta garin Makka Hajar ya kawo ta garin Makka menene dalilin dauko ta daga ina ya dauko ta ya kawo ta me yawa kana bayan ya kawo ta ya akai wannan gari ya rawu ya abaka wannan abu ne da insha Allah gobe za mu ji shi daki daki sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam